Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa dake a mita 200.5, sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalar, sai kuma tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum, barkanku da yau ranar Lahadi 22 ga watan Yuli shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farincin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labari.
To Sarfilu, Isra'ila ta kwashe kimanin dogarawan Syria masu aikin jin kai da ake kira Quiet Helmet da iyalansu zuwa birnin Jordan bisa dalilan tsaro. Babban bankin lamuni na duniya ya gargadi shugabannin tattalin arzikin duniya jiya Asabar cewa ƙara-ƙaran kuɗin ficen da ake yi zai iya matuƙar kofar da haɓaka tattalin arziki. Kana shugaban ƙasar China yana ziyara aiki ta kwanaki hudu a ƙasashen Afirka.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wasu ƴan kasuwar da rumfunan suka kone a kasuwar Terminus da ke Jos sun buƙaci gwamnati ta kai musu dauki.
Asarar da aka yi Allah kadai ne ya san adadinta, sai dai a kimanta a ce kaza, amma Allah shi ne masani. Allah da akwai sama da shago 270.
Yayin da ƴan sanda a kasar Ghana ke cewa sun harba wasu ƴan fashi 7 mutanen gari kuma na cewa waɗanda a kashen ba ƴan fashi bane.
Ina roƙo kamar abinda na gani duka yana cikin zuciyana, yana gana shi, yana aje insha Allah duk hanyar da za mu bi mu kwato ma kanmu ƴanci mun yi.
Haka kuma yayin da zaben Najeriya ke karantowa za ku ji hada-hadar harkokin siyasa a ƙasar sun fara kankama. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin Idan Kwayatin Rake da Hafsat Maina Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma su raru kuke aiko mana ta email, amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Isra'ila ta kwashe kimanin dogarawan Syria masu aikin jin kai da ake kira Quiet Helmet da iyalansu daga Syria zuwa birnin Jordan jiya Asabar da dare a cikin motocin safa gargashin rakiya ƴan sandan Isra'ila da motocin Majalisar Dinkin Duniya. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta bayyana masu aikin ceton a matsayin farin kaya, ta kuma wallafa a shafinta na Twitter cewa an kwashe farin kaya daga inda ake yaƙi a kudancin Syria sabili da barazanar da ke akwai ga rayukansu. Fitar da ƴan ƙasar Syria da suka rasa matsugunansu da aka bita cikin Isra'ila wannan aikin jin ƙai ne na ba sabon ba. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce an kwashe mutanen ne bisa buƙatar da Amurka da waɗansu ƙasashen Turai suka gabatar. Isra'ila ta ce an kai kimanin wato mutanen zuwa wata ƙasa da ke makwabta amma bata ambaci ƙasar wato Jordan ba. A halin da ake ciki kuma, Isra'ila ta faɗa yau Lahadi cewa za ta sake buɗe Kerem Shalom, hanyar da ake bi guda ɗaya tilo domin gudanar da harkokin kasuwanci a Gaza idan ba a sami wani tashin hankali ba a kan iyakar na tsawon kwanaki biyu jere. Ministan harkokin tsaron Isra'ila Avigdor Lieberman shi ne ya bayyana haka yau Lahadi cewa idan lamarin ya ci gaba yau da gobe kamar yadda yake jiya, to ranar Talata za mu kyale a ci gaba da harkokin yau da kullum a Kerem Shalom. Ministan ya ce jiya Asabar ta kasance ranar da aka fi samun kwanciyar hankali a wurin tun daga ranar 30 ga watan Maris, ranar da Falasɗinawa suka fara zanga-zanga a kan iyakar. Sai dai Lieberman ya yi gargaɗi da cewa mazauna Gaza suna buƙatar su fahimci cewa muddar ana buɗe wuta a ɓangarenmu, to kuwa ba za su taɓa yin rayuwar da suka saba ba. Jiya Asabar ƙungiyar Hamas ta ce ta cimma yarjejeniya da Isra'ila, sai dai Isra'ilan ba ta tabbatar da tsagaita wuta ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga dukkan ɓangarorin su guji shiga yaƙi. Wani babban jami'in sojan Amurka ya bayyana shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a matsayin amintaccen mutum, yayin da yake goyon bayan matsayin waɗansu muhimman jami'an Amurka da ke cewa akwai ci gaba a tattaunawa da ake yi da Koriya ta Arewa. Kwamandan sojojin Amurka a yankin Koriya, General Vincent Brooks, ya ce Koriya ta Arewa ba ta sake harba makami mai linzami ba tun watan Nuwamba shekara ta 2017. kuma lafazi da take da kuma take-taken Pyongyang sun nuna cewa ta sake salo mai yuwa irin canjin da muke nema, inji shi. Brooks ya bayyana haka ne a jawabinsa jiya Asabar ga mahalarta wani taron dandalin harkokin tsaro a Aspen, jihar Colorado, ta kafar bidiyo. Shugaban Amurka Donald Trump da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo sun sha bayyana kwarin gwiwa kan tattaunawa da ake yi da Koriya ta Arewa tunda Kim da Trump suka gana a watan jiya a birnin Singapore. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban bankin lamani na duniya ya gargadi shugabannin tattalin arziki na duniya jiya Asabar cewa ƙare-ƙaren kuɗin fice da ake yi zai yi matuƙar danƙofar da haɓakar tattalin arzikin ƙasashen duniya kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ƙara ɗaukar matakai da za su rurrute rikici da China. Daraktan bankin lamanin ta IMF Christine Lagarde ta ce za ta gabatarwa ministocin harkokin kuɗi da kuma shugabannin manyan bankuna na ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki G20 da ke taro a Buenos Aires cikakken rahoton da ya bayyana dalla-dalla yadda tuni ya shafi harkokin cinikayyar ƙasashen duniya. Lagarde ta buɗe taron ƙolin na ƙungiyar G20 jiya Asabar da cewa ƙara kuɗin fiton zai yi matuƙar shafar haɓakar tattalin arziki.
But it certainly indicates the impact that it would have on GDP, which is the
babu shakka zai shafi haɓakar tattalin arzikin wanda shine lamari mafi muni da ka iya faruwa ƙarƙashin matakin da aka ɗauka yanzu. Yana tsakanin 5% na ƙarfin tattalin arzikin ƙasashen duniya. Ba ma na magana akan sanarwar da aka yi ta baya-bayan nan. Ta yi wannan gargaɗi ne jim kaɗan bayan da babban jami'in harkokin tattalin arzikin Amurka, sakataren baitul malin Amurka Steven Mnuchin, ya shaida wa manema labarai a babban birnin ƙasar ta Argentina cewa kawo yanzu ƙarin kuɗin ficen bai shafi tattalin arzikin ƙasashen duniya ba. Daga ƙarshe shugaban ƙasar China Xi Jinping ya fara ziyarar aiki a ƙasashen Afirka hudu daga jiya Asabar tare da faraya da zango a ƙasar Senegal. Ana kyautata zaton Xi zai rattaba hannu kan yarjejeniyar cinikayya da Senegal wadda tattalin arzikinta ke haɓaka cikin sauri. Ƙasar China tana zuba jari da baya da basussuka da kuma shiga yarjejeniyoyi da ƙasashen Afirka da nufin inganta yanayin da take buƙata da za ta iya samun kaiwa ga albarkatun ƙasa da kuma kasuwannin Afirka masu muhimmanci ga tattalin arzikinta. Shugaban ƙasar na China zai kuma ziyarci ƙasashen Rwanda da Mauritania da kuma Afirka ta Kudu.
Alheri Grace Abdi kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, biyo bayan gobarar ta faru a babbar kasuwar Terminus da ke birnin Jos, yanzu haka 'yan kasuwar na neman taimakon gwamnati da masu hannu da shuni kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
Wasu 'yan kasuwa da rumfunansu suka kone a cikin kasuwar Terminus da ke tsakiyar birnin Jos sun buƙaci gwamnati da masu hannu da shuni su kawo musu ɗauki. Gobarar wadda ta tashi da tsakar daren ranar Asabar ɗin nan ta laƙume rumfuna da dama musamman kayayyakin gwanjo. Rumfunar waɗanda 'yan kasuwar sun yi su ne a cikin kasuwar Terminus ta kone a shekara ta 2002 sun yi su ne don hana ɓata gari zama cikin kangon ginin don aikata miyagun laifuka. A cewar wasu da nasarar suna zaune gaban kayayyakin su da suka kone sun tafka asara da yawa.
Sunana Usman Ahmad.
Kana da shaguna?
Ina da shaguna ma guda biyu ne din. Wannan abun dai mu dai itla'i za mu ce daga Allah. Mun yi kasuwa lafiya mun tashi. Daddare kuma sai aka kira mu aka ce ga wuta ta kama. Dan gaskiya ba mu isa mu ce ga daga inda wutan nan ta fara ba. Na yi asara ta kai ta miliyan 2 da wani abu. Amma akwai wanda sun yi asara mutum ɗaya na san mutumin da ya asara ta fi kai miliyan 20.
Me kake ganin kamar hukumomi ko gwamnati ya kamata ta yi muku don wajen tallafi kenan?
Na farko an yi asara na dukiyoyi. Me yadda shagunan ma yanzu aiki ne? Wani attajinikin da ya a shagon yake bari. To dukkan mu in kin tara mu guda 100, guda 80 kowa yana barin cinikin shi a shago. to kuma wannan wutar ta zo babu kudi a jikinka babu a gidanka kuma babu kayan da zaka siya
sunana Fahad Abubakar ina ɗaya daga cikin manyan da suke lura da cikin kasuwannan so wannan gobara haidai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a neman tallafi ga al'umma ga wanda Allah ya bawa dama da yake ganin zai iya taimaka mana kamar irin su kata kwaye haka kwanuka ko kayan aiki da zuwa ma in ma yana da wasu ne wanda yake ganin zai iya dauko mana su zo su mana falillahi alhamdu muna farin ciki ga zuwan hakan ma
amma kun iya kiya sun kudin da za a ci an yi asara ne
gaskiya wannan sai dai Allah amma kan gaskiya an rasa dukiyoyi sosai a wannan waje dan akwai ɗaya daga cikin wani makoci na da muke tare da shi dan yana da diloli kawai wanda sun kai wajen 180 ko 200 wanda kuma kowane dilan na ana sai da shi naira 140 160 duk sun kone
shi ma shugaban layin bangaren da ya konin yace suna buƙatar tallafin gaggawa
sunana Awwal Law ni ne line chairman na section C inda gobaran nan ya faru asarar da aka yi Allah kadai ne ya san adadin ta sai dai a kimanta a ce kaza amma Allah shi ne masani
kamar shaguna nawa suka kone
akalla da akwai sama da shago 270 shagunan da suka kone wanda kuma da akwai al'umma da kaya da suke da shi iri daban-daban na kasuwa wanda kowa yake sayarwa mu muna buƙatar guraren nan a zo a mero da kowa gurin sa ko kudi ko kwano ko ma menene wanda ya danganci za a yi aikin da shi muna buƙatar sa
a bangare guda kuwa gwamnatin jihar Plateau ta jajantawa ƴan kasuwar bisa asarar da ta iske su a wata sanarwa daga kwamishinan yada labaran jihar Plateau Yakubu Datti duk da shike ba a rasa rai ba an rasa dukiya masu dimbin yawa sanarwar ta ce gwamnati ta fara duba bayanai daga waɗanda suka je don tantance yawan asarar da aka yi sanarwar ta kuma buƙaci jama'a da su rika lura da abubuwan da zai kare lafiyarsu yayin da ita ma take kokarin tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to Allah ya kyauta Allah kuma ya kare gaba a gaida Zainab Babaji to daga Nigeria sai kasar Ghana inda rundunar ƴan sandan jihar Ashanti ta fitar da sanarwa harbe wasu ƴan fashi guda 7 sai dai al'ummomin yankin na cewa waɗanda aka kashe ba ƴan fashi bane Ridwan Abbas na dauke da ƙarin bayani
a wani lokaci ma can da ya wuce haka ƴan sanda sun ka ba da sanarwar sun harbe ƴan fashi da makamai amma sai aka taras ƴan zango ne da ba a shaide su da mugun aiki ba to amma yaya za a yi tilas aka hakure aka barwa ubangiji Allah hukunci to amma wannan karin jama'a sun kiya ƙarfi ne waɗannan ba ƴan fashi bane kwamandan ƴan sandan jihar Ashanti dai DCOP Kwasi Mansa Duku ya faɗa wa manema labarai cewar an yi musanyen wuta ne da waɗanda ake zargi ƴan fashin ne bayan da ƴan sandan sun kai ƙoƙarin tsayar da su da suka buɗe wuta ƴan sandan suka mayar suka kashe 7 a cikinsu yanzu dai komai ya lafa amma ba a saki maganar ba an bukaci a gudanar da bincike a gane gaskiyar lamarin Alhaji Alidu Saidu ne kan tomar gunduman asakari ya bayyana sanin da yayi wa matasan da aka harwe to amma yace ayi a hankali kuma za su bi wannan maganar har ƙarshen ta
mutanen mun nan har gobe na sai kai na yayi ba baban kandishi da na yayi ba nan shi da na yayi ba basiri shi da ba da rayu bane wallahi duk hanyar da zamu yi mu fashi hakin amma ga mu duki duka mu samu mu je mu wani abin da zai tashi ba tun kana da gaskiya shi gaskiyan ka ne zai kifi kuma kanka
shi kuwa Babal Wa'iz mahaifin daya a cikin waɗanda aka kashe ya nuna tawakkali ne ga Ubangiji Allah mahaliccin kowa da komai ya kuma gode wa al'umman kuma su da irin zumuncin da suka nuna
alhamdulillah ala kulli hali muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya jarabce mu da wannan musiba mun karbi jarabtan da ya yi muna da hannu biyu sannan godiya na biyu kuma shi ne muna gode ma mutanen kuma shi duka baki daya sun bari wannan abin da ya zo kusan ba mu ji zafin ba saboda kowa ya duki abin kamar dai dajin shi abin ya abu
ƙarshe dai shi ma Alhaji Babal Wa'iz din ya ci ƙarshen irin haka ya abu kuke nan domin sai sun ga abin da ya kwance wa buzo na ɗi.
Mostly in kana da wasu hujja kana rikewa ne lokacin da ya kamata ka fito da hujjan shi ka fito da hujjanka saboda shi kan haka ina roko kamar abin da na gani duka yana cikin zuciya na yana zana shi yana aje insha Allah duk hanyar da zamu bi mu kwato ma kanmu ƴanci mun in ana yi wanga karu ya kare
babban limamin jihar Ashanti ma Alhaji Sheikh Abdul Mumin na Harun yayi kira ga matasa da adadayin hakuri za a nemar musu haƙƙin su Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Allah Allah magani annan Allah na magani talakawa mana magani kaga dan tilar mukula
to a gaida Ridwanullah idan mu koma Najeriya kuma yayin da ya rage kasa da watanni 7 a gudanar da babban zaben kasar hada-hadar harkokin siyasa kasar sun fara kankama ta hanyar gudanar da tarukan magoya baya da kuma neman ƙuri'ar zaben cikin gida na fitar da gwani wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya hado mana wannan rahoton
Tarukan neman bayan ƙuri'ar delegate da masu neman tikitin takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Hamayya ta PDP da kuma gangamin da haddiman shugaba Muhammadu Buhari ke yi a jihohi da dama domin jaddada goyen baya na daga cikin manyan batutuwa da ke ɗaukar hankali a fagen siyasar Najeriya. Kwaranar Asabar ɗin nan sai da guda cikin mukarraban shugaba Muhammadu Buhari a nan Kano wato General Lawal Jafar Isa ya yi gangamin magoya bayan shugaban inda har ma ya nana ta cewa kanawa masoyan Buhari ne. Kuma shugaban yayi musu tanadi na musamman.
Ai imani cewa mutanen Kano suna zuciyar mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma yana da tsari a zuciyarsa. Amma kamar yadda ka sani ni ba cikin gwamnati nake ba. Amma ni na san cewa na san shi yau shekara ta 25 ya tare da shi kuma na kusance shi kwarai da gaske. Tsari ne yake da shi kun gane yana tafiya. Ai ana magana kudu an kai kayan aiki. Amma ko magana mambila din nan aka yi magana din nan ko magana hanyoyin da aka soma din nan ko magana harkar tashin jirgi din da aka zuwa da layukan jirgi sun din nan ai an soma kenan. Guyat abu a soma kuma an soma saboda haka inda zai kai Allah kadai ya sani.
Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da manyan sabuwar APC irin tsohon gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwaso da shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki ke cigaba da tsare-tsaren fita daga jam'iyyar ta APC mai mulki dukwa da lallashinsu da shugabancin jam'iyyar ke yi. A hannu guda kuma masu neman takarar shugabancin Najeriya a PDP na ƙara ƙaimi wajen neman ƙuri'ar delegates domin tunkarar babban taron jam'iyyar na fidda gwani wanda zai wakana a cikin watan gobe na Agusta.
Duk mutumin da yake PDP a jihar Kano ba mu abin da zai ce da kai. Lokacin da kai gwamnati ta shekara 8 mu kuma muna nan muna azumi. Amma da zarar lokacin mu da baki ya yi duka za mu tambaye mu je ni buɗe baki da kai. A tsawon shekara 8 ɗin nan babu wani ɗan jam'iyyar PDP a jihar Kano da zai iya tuna wata rana da tuna lami da kaje ya kyamace ka a duke. Babu wani sati da tuna lami da zai zo gidansa a nan Kano. A ce ɗan jam'iyyar PDP ya je gidansa da lami da ya kyamace shi.
Sanata Masudu Aljibril Dogo kenan shugaban jam'iyyar PDP na Kano lokacin da Alhassan Lamido guda cikin masu neman tikitin PDP domin takarar shugabancin Najeriya a 2019 ya ziyarci sakatariyar jam'iyyar a nan Kano. A ranar Asabar din nan ce shi ma Alhaji Atiku Abubakar ya kaddamar da tasa takarar a ƙarƙashin lemar ta PDP a garin Yolan jihar Adamawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano. Nigeria
talaka ka burfuka akuri arkancin ka ka rike makamanka ita za ta cece ka
talaka ka burfuka akuri arkancin ka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka burfuka akuri arkancin ka ka rike
to a gaida Muhammad Ibrahim Kwari to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogo muna cewa karfe 11:19 na safe ga shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narke fa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolin su sunana
Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu. A makon da ya gabata na yi hira da malama Hadiza Aluka Muhammad wacce ta bude kungiyar fadakarwa da kuma dakile matsalolin shaye-shaye da ake kira da Recovery Place a jihar Kaduna. Inda ta fara yi mana bayani kan dalilin da yasa ta shiga wannan aiki amma saboda karancin lokaci mun tsaya inda ta fara jero mana ire-iren abubuwan da ake maye da su tare da rawar da iyaye ya kamata su taka don magance matsalar shaye-shaye ga ci gaban hirar tamu
akwai masu amfani da kashin tsangare akwai masu amfani da tsarin da ya kwana 10 akwai masu amfani abubuwa da yawa saboda haka ba kawai wa'annan wanda muka sani bane taya a kona shi wannan ma ana cinifi din shi ko ba haka ba cikin tsaka ana yi ko ba haka ba cikin shadda ana yi mu gaya wa mutane ba wanda suka sani da ake magana ba akwai da yawa ga mutane suna hadawa da magi da wasu abubuwa a hada abin sha a sha ba na ce in dinga fadan wa'annan abubuwa kada wani ya ji na faɗa da ce zai gwada in gani to ba na ce in dinga fada ba abubuwa da yawa suna faruwa to wanda yaran mu su sani da manyan mu su san cewa you know wani abu zai iya zama abin da zaka sha da zai kawo maka illa in kana shan shi you know akai regularly in kuma kana shan shi ka dade kana shan shi jikin ka zai saba kwakwalwarka ya saba saboda haka abin da kake gani ba komai bane sai ya zama maka illa to in mutane sun gane da haka kin ga ba za mu shiga balle ma a nemi shi a ce za a saya ko ba haka ba banda ma you know haka ya kamata you know a cikin kasan nan laws din da muke da shi ya kamata a duba shi you know a gani a masu amfani ne a kasan waje ni ina fama da ciwon kai migraine to in na shiga chemist zan sayi magani in na sayi fiye da pakiti biyu ba za a ce da mun ba ina shiga in da kai counter din in aka buga guda biyu na uku shi ba wai dan muna so in saya ma in kawo Nigeria gida in na samu you know attack zan iya ba sai na je na saya to ba zai yi ba amma kasan nan zaka shiga ka saya shi yanzu ba da aka hana zaka iya saya a ba a ce mu ke nan ya da kai ba ko mun na kudi yanzu ba ma sai ka je can lokacin da an hana a waje a titi ake saidawa saboda haka sai an tashi ba wai hana shigowa da shi bane idan matakan tsaro you know an ba su kayayyakin da za su yi aiki da shi an taimaka musu da za a yi wannan ai wannan faɗa din da ake kan kawar da shaye-shaye
malama Hadiza baya ga haka shin wani rawa iyaye za su taka don ganin an dakile wannan masifa
ai iyaye su ne a gaba domin mu ne muke tarbiyya ko ba haka ba in kuma mu ba mu ma san abin da muke ciki ba akan wannan shaye-shaye kin ga ba da zamu taimaki yara wani lokaci muna kaba muna nuna ɗayan soyayya ne amma kuma hakan muke bata ba haka ba yara suna rayuwa su ba mu san abin da suke ciki ba daga yaro ya dan girma kaɗan sai a ce a'a ya girma da yawa yaro na ji ba za a bar shi a cikin gida ba sai a nemi masa ɗaki a waje ko kuma a kai shi baya ko ba haka ba annan ba wanda yake bi ya ga abin da ke faruwa ba wai ina cewa duk yaran da aka fitar da su daga gidaje haka bane amma abokanai suna taruwa ko ba haka ba a san abin da ake ba a shiga sai a ce yaro in ya girma ba za a shiga ɗaki shi a gani yake yi ba to kuma daga nan yake tomawa abokanai ba a sani ba akwai you know incident da yawa mutane tun da sun san aikin da nake haka suke zuwa suna gaya mana saboda haka iyaye mu sani duniya ta riga ta canza dole abin da suke ciki a rayuwarsu mu sani dole mu ja su a jiki ko ba haka ba mu nuna musu in suna da wani damuwa yake kai shi shaye-shaye shin suna da wani damuwa su zo su same ni wani lokaci mu ne muke da damuwa yanda muke zama a rayuwarmu suna gani ba za su iya magana ba saboda haka sai su nemi abin da zai kawo musu sauki a masha in kwanta in yi bacci yanzu a nan muna da kesis din da ba ɗaya su suke sayan abin sha ba iyayensu mata don sun ga irin wahalar da suke ciki akwai kesis din da kuma mazan auren su suke sayarwa matansu yan su san da matan masu shaye-shaye da suka aure su kuma suna jin tsoro in ta fita ta bar gidan ba su san ya za ta dawo ba saboda ka ce wanda ya je ya siyo mata abin da take son ta kawo shi ta sha a gida ya san tana gida to kin ga irin nan wannan nan din yake shaye-shaye an auren masa da yarinya an ce in an masa aure zai yi hankali to a kawo yarinya gida shikenan ita ma kuma sai ta koya saboda haka iyaye ya kamata mu duba mu ma kanmu abin da muke in ba mu fahimci wannan abin da mu nemi ilmantar da kanmu akan menene wannan harkan shaye-shaye ko ba haka ba kuma yaro you know ya yana cikin kure ka horanta shi ba so bane ka ce a yaro yayi abin da ba daidai ba ka koyewa ba kada ka san shi abin da ko ba haka ba balle kuma yanda muke zama anan ashe masu auratayya da yawa nayi magana kan amma kuma mutane da yawa ba su kasance da ido yanda muke zama you know da mata da yawa din nan wani lokaci rashin adalci wani lokaci iyaye ba su samu da ƴaƴan ba iyaye ba ma sun bar wa mata duka tarbiyyar kuma tarbiyyar yaro ba na mutum ɗaya bane ko ba haka ba saboda haka iyaye su ne ma a gaba ko ba haka ba su ne ma a gaba ya kamata you know su ne za su san cewa ga inda wanta abu sannan su ke musu ƴaƴan su kada su faɗa cikin wannan abu wanda kuma suka ga suka faɗa din sai a je mutu ko da asibitoci ne a ga yadda za a yi
masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ƙarashin hirar tamu a madadin Malama Hadiza Aliko Muhammad da kuka ji muryarta da Julie Gresham da ta bada umarni ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya.
To madalla a gaida Hafsat yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya ce ne muna jajantawa ƴan kasuwar jihar Filato sakamakon mummunan gobarar ta laƙuma dukiyoyi da dama. Allah ya mayar musu da mafificin alkhairi. Sako daga Alhaji Umar Fueba da Umar Kamsila Kutuzu Gashuwa. Shi ma sakonmu na gaba cewa muna jajantawa al'ummar jihar Filato bisa ibtila'in gobara da ya faru. Muna addu'a Allah ya mayar musu da alkhairi kuma Allah ya kiyaye gaba amin. Sakon haɗin gwiwa daga Kadora Digaga Malam wato dan fulanin warji da Shehu Kashalla kafisan ana zikiri daga jihar Bauchi. Sai kuma sakon manzo gaba da ke cewa nasara kama jagororin Boko Haram a jihar Borno da ƴan wato da ƴan sanda suka kama sama da mutane 100 a jihar da kuma wanda aka kama sama da 100 a jihar Zamfara. Jami'an tsaron kasar mu Najeriya Allah ya ba ku ikon ci gaba da yin aikin ku. Hakan abin alfahari ne matuƙa. Sako daga Isuhun Dila Faki da Alhaji Bashir Faki da ke zaune a garin Olede jihar Osun. Sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau da ke cewa ya zama wajibi malaman addinin Musulunci da na Kirista su dinga faɗakar da mabiyansu tare da nuna musu cewa sai da zaman lafiya ake samun ci gaban kowace ƙasa. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya. Amin. Sako daga Larwanu Ibrahim London Uba Adamawa. To da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Isra'ila ta kwashe kimanin dogarawan Syria masu aikin jin kai da ake kira Fight Helmet da iyalansu daga Syria zuwa birnin Jordan jiya Asabar da dare a cikin motocin sa fa karkashin rakiyar ƴan sandan Isra'ila da kuma motocin Majalisar Dinkin Duniya. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta bayyana masu aikin ceton a matsayin farin kaya da kuma wallafa a shafinta na Twitter cewa an kwashe farin kaya daga inda ake yaƙi a kudancin Syria saboda da barazanar da ke akwai ga rayukansu. Fitar da 'yan ƙasar Syria da suka rasa matsugunansu da aka bita cikin Isra'ila wani aikin jin ƙai ne na ba sabon ba. Wani babban jami'in sojin Amurka ya bayyana cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a matsayin amintaccen mutum yayin da yake goyon bayan matsayin waɗansu muhimman jami'an Amurka da ke cewa akwai ci gaba da tattaunawa da ake yi da Koriya ta Arewa. Kwamandan sojan Amurka yankin Koriya, General Vincent Brooks, ya ce Koriya ta Arewa ba ta sake harba makami mai linzami ba tun watan Nuwamba shekara ta 2017 kuma lafazi da take-taken Pyongyang sun nuna cewa ta sake salo.
To madalla masu sauraron mu kafin mu sallama muna mika sakon gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Umar Hassan Almalin Fashi domin rasuwar babban ɗansu Bilis Umar Hassan wanda ya rasu bayan doguwar jinya za kuma a yi jana'izar sa a yau a cikin garin Malin Fashi. Allah ya ji kansa ya kuma bada hakurin rashi. masu sauraro na muka karshen shirin namu ne yau baki dai sai kuma gobe litin da misalin karfe 6 na safe a gugun Najeriya da Niger wato karfe 5 a gugun Ghana za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin
Alheri Grace Abdo
da ta yana gabatar da shirin da kuma Des wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr Santos ni Sarfil Hashim kuma ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya assalamu alaikum.